الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا وحبيبنا محمد بن عبد الله رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يا همة الشيخ ادري لنا بهذا المحضر وتأتي بنظرة تأتينا بالظفر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يوم هدو قواتن ربي الأول هجرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة الجمهورية لتري هدو دي 40 ديار واندي دي دي دا شاتر قواتن سبتمبر 2023 زامو تاشد عند مكتايا أكراتم هنا دو سيمن زان الله صلى الله عليه وسلم زمانا قوم شاتركو إنما هم انتابا جيا من أيا عند منزل الله صلى الله عليه وسلم aka samu wa'insu mutane suka taho daga garin Yasriba suka zo suka mubaya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika Mus'ab bin Umayr da Abdullah bin Umm Maktum su bi bayan su su isa Madina domin su je su ci gaba da karantar da mutane alqur'ani da addinin wakan ainihin musulunci. إمام البخاري ده مسلم صلى الله عليه وسلم سيجن سو ده براء بن عازر رضي الله عنه ياتي فرقم وندي زومنا مدينة شين مصعب بن عمير ده عبد الله بن مكتوم سنكت انشوى إنن سوني أمباسر استمع الله سوني جاكادون مزان الله صلى الله عليه وسلم وندا يا أيك سو مدينة قبالي شي أنبو ما يكفي سجل سكنت ده متاني أديني su koya musu karatun alqur'ani yace sun zo suna koya mana karatun alqur'ani suna karanta da mu addini har aka farallanta yin sallar juma'a a wajen wannan kenan. Imam Abu Dawud da Ibn Majah sarawaitu hadisi daga wajen Abdurrahman sayyidina Abdurrahman bin Ka'b bin Malik radiyallahu anhu ko inji radiyallahu anhu ma yace na kasance dan jagoran babana lokacin da tsufa ya zo ya makance na lura duk lokacin da na kai babana sallar juma'a idan ya ji ana kiran sallah sai ya yi wa Abu Umama al-Bahili ainihin sunansa na gaskiya shine Al-Adh bin Zurarata da Allah ya rungare shi wayannan suna da matukar amfani sai ya yi wa Al-Adh bin Zurarata sai roƙa mai gafara Allah kuma ya mai addu'a duk lokacin da na jagorance shi zuwa masallacin juma'a inda ya jan fara kiran sallah sai ya addu'a ni kuma ban taba tambaya sai mai isa wata rana sai yake tambaya kaina wai mai isa wannan tsohon nawa idan na kai shi masallacin juma'a idan ya ji ana kiran sallar juma'a sai ya yi wa Abu Umama al-Bajili addu'a ya roƙa masa gafara Allah yau kam zan tambaye shi ya dauko babansa sun tawo masallaci da aka kira sallah sai ya ji baban nasa yana neman wa Abu Umama ta Al-Adh bin Zurarata gafara yana kuma yi mashi ainihin addu'a sai ce ya babana wai mai isa kake roƙar wa Allah kake roƙar wa Abu Umama ta gafara kuma kake mai addu'a duk lokacin da ka ji kiran sallar juma'a sai ce dana abinda yasa nake mai haka ba kuma bane face shi Abu Umama ta As'ad bin Zurarata shine farkon mutumin da ya jagorance masallar juma'a. Abinda yasa na kawo hadisin dan mu san wane ne Abu Umama din nan. A rike sunayen. Sunayen da yanzu za a shigo Madina, yanzu sunayen za su ƙara yawa. Na sabai an fahimta ko? Yace shine farkon wanda ya fara jin masallar juma'a gabanin zuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen da ake ce mishi naqi'il hajmat. Anan hadzil hazm al-nabiti kuma harat bani bayada duka wannan gurare ne na Madina ita harat bani bayada kuma wata bani bayada wa insu qabilu ne cikin garin Madina dukkan nan kuma mun san cewa Madina nan gabanin zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sunanta me Yasriba barakallahu fikum sabida haka wa'annan in ake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Mus'ab bin Umayr da sayyidina Abdullah bin أمي مكتوم رضي الله عنه ما أجمعين سم مسلم جدا متاني دي يوى نقر مدينة كي برما حدد من ينشوى قبل من قبيلون مدينة سم مسلم جدا أهل نسو كما إرنسو سعد بن معاذ كما إرنسو أسيد بن هدير رضي الله عنهما وإن سعد بن معاذ
da Usayd ibn Hudayb din nan wa'annan sun kasance su ne shugabannin kabilar Banu Abdul Ashar a garin Madina Banu Abdul Ashar na garin Madina labarin kuma musuluncin su shine tarihin nan da Ibn Ishaq da Ibn Sa'd da Tabari da Tabarani da Baihaqi kai da ma wannan su suka rawaito duk da cewa hadisin da suka rawaito yanci sun rawaito shi ne ta fuskoki daban-daban kuma kowanne shi mursali ne daga wanda suke irsalin sa ta nan Abdullahi bin Mugira sai wanda suke irsalin sa ta nan Abdullahi bin Abi Bakar bin Muhammad bin Amr bin Al-Haram sai wanda suke irsalin sa ta wajen Ibn Shahab bin Zuri sai wanda suke irsalin sa ta wajen Urwat bin Zubayr to idan an hara da dai hadisin ba zai wuce Hasan al-Ghairi ba saboda mursali ne kowanne shi kuma ya ina malam Habib yake ya mursalin hadisi yake la hawla wala quwwata amma tawai kunya wa mursalun minhu as-sahabi faqat wa qul gharibu ma rawa rawi faqat mursali shine wanda babu sahabi ko daga kan tabi'i ai kokari a ringa hada cewa ina abubuwa fa wannan kenan hadisin dai idan aka tattara su baki daya ba za su wuce a Hasan al-Ghairi ba amma idan muka tattara su mafi kyawun abinda aka rawaita shine lokacin da sayyidina Mus'ab bin Umair yazo garin Madina bai sauka a wajen kowa ba sai a wajen Abi Umama dinnan wato As'ad bin Zurarata wancin da na ga muku ya ana yawan yi mai addu'a ko wanda ake yawan yi mai wanda Ka'ab bin Malik yake yawan yi mai addu'a to a wajen sa ya sauka anan har wata rana sai shi As'ad bin Zurarata ya riko hannun abokinsa Mus'ab bin Umair suka tafi gidajen Bani Abdul Ashhad har suka shiga wani lambu daga cikin lambunsu suka zauna suka kira wasu ran ƴan uwansu musulmai waɗanda suka musulunta suna zaune shi kamar yadda na gaya muku Sa'ad bin Mu'adh da Usayd bin Hudayb su shugabanni ne na Banu Abdul Ashhar a Madina sannan shi kuma wannan As'ad bin Zurarata din nan dan Khalid Sa'ad bin Mu'adh ne mai khala da Hausa dan cousin dai suke ƴan mata zar suke da shi da Sa'ad bin Mu'adh sai Sa'ad bin Mu'adh ya kirawo abokin nasa ya kirawo Usayd bin Hudayb yace ka tafi wajen su Mus'ab da As'ad din nan ka je ka hana su domin naga sun kawo mana wani addini suna yaudarar wawaye cikin mu wallahi ba dan ka san cewa akwai dangantaka tsakani na da As'ad bin Zurarata ba shi dan yar uwar babata ne da ba kai zaka je da ni da kaina zan je na wata kan ainihin isar da aiki saboda haka ka wuce ka tafi wajen su Usayd bin Hudayb ya dauki wukarsa wanda ake ce mata wukar gindiya ita ya karma wuka haka wanda daga Larabawa har zuwa daular Usmaniya da wanda yake kallon shi din su ba sa rabuwa da wata wuka haka to ita ake kara kirba ya dauki wannan ɗan wukar gindin nasa ya soke ya doki ya nufi inda su Mus'ab bin Umar suke da As'ad bin Zurarata ai yana nufosu da As'ad bin Zurarata da shine dan gari ya gano Usayd bin Hudayb sai ya ce ya Mus'ab qad ja'aka sayyidu qaumi fasdiqullaha fihi ya Mus'ab hakika ga ɗaya daga cikin shugabannin jama'a sanan yanin ya kin karo ka ka gaskata Allah a cikin lamarin ka saboda haka sai ya ce idan ya zo in dai ya zo na zan mai magana ya to ya kin karo su da doki ya sauka ya tsaya tsaye gaban su ya ringa gaya musu maganganu na batanci yana zagin su a cikin abin da ma yake gaya musu yake cewa ma ja'a bikuma ila diyarina litusaffa du'afa ana itazla in kana lakuma bi anfusikuma haja yace me ya kawo ku gidajen mu har za ku zo ku ringa yaudarar wawayen cikin mu ku bar mana garin mu idan har kuna son rayuwar ku kenan idan har kuna son rayuwar ku sai shi Mus'ab bin Umair an aikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi a wata dizu fatat ma shin ba za ka sauka ka zauna ba ka ji me zan ce maka fa in radita bi amran kabiltahu wa in karita fa kuffa anka yace ka sauka ka ji lamarin da yazo da shi idan ka yi da shi sai ka karba amma idan baka yi da shi ba sai ka yadda zaka yi kaga ka ka kasance lamarin sai yace an safta lalle abu maganar da ka faɗa akwai adalci ya sauka ya zaro ɗan rukan nan tasa ya taka ta ƙasa ya zauna me kuka so da shi sai Mus'ab bin Umar ya fara gaya mai musulunci ya karanta mai alkur'ani ya ringa gaya mai irin ayoyin Allah subhanahu wata'ala shi da kansa Mus'ab bin Umar yace fa wallahi la a'rifu al-islam fi wajhihi qabla an yatakallama min ishraqi wa tasawuli na rantsa da Allah lokacin da nake karanta mishi alkur'ani ina ganin musulunci a fuskarsa gabanin ma yayin magana saboda yadda naga da yazo tukunannen fuska amma fuskarsa ta fara saki na fara ganin hankalinsa yana kwanciya sai da Mus'ab bin Umar ya gama gaya wai komai daga musuluncin nan sai ya bude baki sai ya ce masa me kuke yi idan mutum zai shiga musuluncin nan wannan addinin naku Mus'ab ya ce madalla an zo ya ce babu wani abun wahala abinda muke so da kai shine ka je kai wanka ka tsarkake tufafinka ka zo ka shaida babu abun bota da gaskiya sai Allah Annabi Muhammadu manzon Allah ne sannan kai sallah raka'a biyu yace to ya je ya wanka ya wanke kaya ya zo yi kalmar shahada yi sallah raka'a biyu ya gama sai ya ce musu inna wara'i rajulan in ittaba'akuma lan yakhlifa ahadun min alqawmi wa inni sawfa ursiluhu al'ana ilaykum yace a baya na fa akwai wani mutum idan har Allah ya sa mutumin nan yazo ya bi ku to babu wanda zai saurara daga cikin jama'ar ku dukkan daga cikin jama'ar mu dukkan mu sai mun bi ku yanzu zan je aiko muku shi mai ji saboda haka ya buge wukan nan da ya taka kasa ya koma da ita gidanta ya hudoki ya jiyo da ya tawo da ya fuskanto inda su ma'azu suke ma'azu yana zuwa cikin jama'a sa ana fadanci da ya zo inda suke ma'az da kansa sai ya ce ahlifu lakum billahi laqad raja'a usaydun bighayri wajhil ladhi zahaba ina rantsa muku da ubangiji haqiqa usaydun nan ya dawo da fuskar da ba da wannan fuskar ya tafi daga fuskar ya gane kai a wannan akwai bambanci da yazo sai ya ce mai kaje ka aikata wajen su sai ya ce wallahi na ji wajen mutanen nan na ga ba su da wani matsala a tattare da su kai hasali ma sun ce za su aikata duk abin da kake so a to madalla sai ya ce amma fa akwai labari baki ya ce me labarin ya ce na ji labari an ce Banu Harisata sun yi gangami za su je su kashe As'ad bin Zurarata shi wai As'ad bin Zurarata shi ne wanda na gaya muku cousin din Sa'ad bin Mu'az ne shi so sai ya ce mishi na ji labarin Banu Harisata za su je su kashe dan uwanka As'ad bin Zurarata saboda sun ji labarin cewa yana so ya kafirce maka da jin labari sai ya dau azama yi fushi muna gari a je a ce za a kashe dan uwana watan anan wajen abin da nake so koro hankalin ku anan gashi nan fa sun samu bambancin addini amma saboda ƴan uwan taka ne yadda zai je ya tuki dan uwansa amma munan addinin mu daya wani ma kuma kuɗe uban ku ɗaya da shi amma kuma ba shi da maki sai kai kai can addinin manzo Allah Allah ya kauta saboda haka sai ya dau wukarsa shi ma hirba din ta sai ya dauki ɗan wukar ta sa ya hau doki ya nufi wajen da suke zai je da niyyar ya je ya kare dan uwansa ba ruwansa da Mus'ab bin Umar saboda haka da suka da ya isa wajen sai ya je tare da ga Mus'ab bin Umar ga dan uwansa As'ad bin Zurarata suna zaure cikin kwanciyar hankali sai ya ce a zuciyar shi to Usaydu yaudara ta yi kenan ya aiko ni ne in zo in ji abin da shi ma ya ji da kunne na kenan shi kuma da At'ad ya ga an aiko Sa'ad bin Mu'az sai ce ya Mus'ab wallahi ja'aka sayyidul qawmi yace wallahi shugaban mutanen baki ɗaya kungurungun gashi nan yau ya zo maka فإن تبا أكا إذن هل يبيك لا يتخلف منهم رجولات إن أرون يبيك تباب واندك تكون جماعة أرسو قبيلة صدراتي سورا بكر ننسو سيسن بيك باكي ننسو سبي داكا دا سعد بن معاذ يزو يتعق بنسو سيكا لا أسأل أهو أسيشي والله لولا بيني وبينك من الكرابة باجم فسنتي دا جيني da dangantaka da ke tsakani na da kai baya kai asaru da sai na ce kanka a taga shana fi diyar na za ku zo ku fi karfin mu ne a gidanmu sai sadu sai Mus'ab bin Umar yace da za ka kura ka sako akan dokin ka zauna mu tattauna ka ji lamarin nan idan ka yi da shi ka karba idan baka da ba sai kai hukuncin da kaga ya kamata yace eh magana ka faɗa adalci ne haka ya sauko shi ma ya kafe hukunta sa shi wa suka amfani kake hukar nuna mutun kake cewa ba zan yake ka ba ga hukata nan ma a gefe guda ga nan a gefe guda kamar lokacin daula Usmaniya su kuma idan zaka shigo wajen su sai an samu wanda zai zo ya ka bashi hukar ka kai kuma ka shiga an gane ko sai da haka sai kai hukar ya zauna sai ka fara tattauna ya karanta ya gaya mai addinin musulunci ya karanto mai alkur'ani shi da kansa yace wallahi la a'rifu al-islam fi wajhi qabla an yatakallama fi ishraqihi wa tasawulihi wallahi shi ma haka nake ganin musulunci a fuskar sa gabanin ya magana naga fuskar ta fara saki naga jikin sa yayi laushi lufi wani mutum ana ga mai zancan Allah da aka gama sai yace wai ne ake idan za shi kadin nan na Allah sai suka ce wannan abu ne ka je kai wanka ka tsarkake jikinka ka zo kai kalmar shahada kai sallar raka'a ya je wanka yayi kalmar shahada yayi sallar raka'a biyu ya karbi musulunci ya dawo shi ma da yake dawowa sai Usayd ya ga jama'a sai ce fa ba da fuskar nan fa Sa'd bin Mu'adh ya dawo yana zuwa da yake shine shugaba a zamanin su akwai inda akwai kowace kabila tana da wani dutse take zuwa ta hau idan shugaban kabila yana so yayi magana da jama'ar sa sai ji yawo kan wannan dutsen amfanin wannan dutse shine muryar ka za ta fi kara ta je ko ina yana zuwa sai yace ya bani Abdul Ashar kaifa tarauna amri fi ku ya ku bani Abdul Ashar ya kuke ganin lamari na a cikin ku suka ce anta sayyiduna wa aymanuna naqibatan wa afdaluna ra'ya suka ce wallahi kai ne shugaban mu kuma kai ne wanda zaka kake jagoranta mu a ko ina kuma kai ne wanda ra'ayinka yafi dukkan ra'ayukan mu sai yace kun yadda duk da wannan suka ce min yadda sai yace fa kalamu rijalikum wa nisa'ukum alayya haramun hatta tu'minu billahi wa rasulihi dan haka na haramta wa kaina magana da mazajinku da matayanku har sai kun yi imani da Allah kun yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rawi hadisi yace wallahi babu wanda yayi saura a kabilar banu Abdul Ashar sai da kowa ya musulunta mazan su da matan su suka musulunta musulunci ya kara samun karfi wato duk wannan abin hakurin manzon Allah ne kun tuna wajen sati nawa muka muna fadan irin izaya da ake ake yi wa ko yau kuma gashi alkhairi ya fara zuwa
eh
ba ka ganshi ba asu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam
mashallah
ai ba kin ga mutane mutane da su ga manzon Allah ga banin zuwa sosai mutum 70 da wani saboda haka sai da lamari ya zo sai rike hannun Mus'ab shi Sa'd bin Mu'adh yace to yanzu ka bar gidan Mus'ab bin da ka gida na ranka eh gidan koka kenan baki da yace ni ne mai masaukin ka ya zauna da shi a masauki nan ne yake bada nan ne yake bada karatu yake koyar da musulunci yake kiran mutane a zuwa ga musulunci babu wani gida yace lam yabqa darun min duril ansari illa wa fiya rijalun wa nisa'un muslimun babu wani gida daga gidaddajin mutanen Madina al-Ansar face sai an samu musulmi ko musulma mace a gidan nan a shekara da ta zagayo lokacin shekara ta 13 daga aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara aikin haji ya zagayo saboda haka sai mutanen al-Ansar suna suka fito zuwa aikin haji kuma su zo su yi bai'a ga manzon Allah su yi mu bai'a wanda ake kiransa da bai'atul aqaba tsaniya bai'a ta aqaba ta biyu banda waccan ta farkon wanda ne mutane sha biyu banda waccan ta farkon wannan kuma ta biyu an je ta farkon ta jiya ko to madalla saboda haka mutanen Madina suka fito da su da musulman cikin su da mushrikan cikin su suka nufo maka domin yin aikin haji kuma suka yi wa annaba alƙawari za su zo su yi taffa su yi mai mubaya'a bayan aikin haji a tsakiyar kwanakin ayyamu tashriki ayyamu tashriki shine 11 12 13 ga watan zulhijja ko namu rafiqu to ayyam ausatul ayyam kuma shine zai kama da 12 saboda haka a rana na 12 ga watan zulhijja idan dare ya tsala za mu zo wannan kuwa imamu ahmad da ibnu hibban sun rawaita imamu tabarani ya rawaita shi ma daga ka'ab bin malik radiyallahu anhu shi yana daga cikin waɗanda suka halarci wannan bai'atul aqmatus saniya din nan yana cewa da suke mubaya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa mun fita tare da alhazai waɗanda suke mushrike na wannan lokacin bayan mu musulunta mun ma iya sallah har mun fanto na abin musulunci tare da mu akwai shugaban mu Bara'u bin al-Ma'ruri shine mafi shekaru a cikin su kuma shi suka dauka a matsayin jagoran su na musulmai ko kace ma jagoran su na wannan aikin hajjin baki da za a to mutanen Yasriba har yazo inda yake cewa muka yi alƙawari da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zamu zo zami mishi mubaya'a a tsakiyar ranakun tashriki 12 ga watan Zulhijja kenan idan an gama aikin haji kenan zai kasu kuma muka ga mai mubaya'ar za ta kasance a tsakiyar dare bayan mutane sun yi barci yace mun kasance muna koyi lamuran mu ba ma san mu shirkan cikin mu su san abin da muke kullawa na cewa zamu je mu mubaya'a tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma a cikin mu akwai Abdullahi bin Amr bin al-Haram baban Jabir bin Abdullahi kenan sai muka kira shi tsoho ne muka ce muka kwade ta mai musulunci muka ce muna je maka tsoro kada ka yadda fa ka mutu idan ka mutu fa za ka kasance ɗaya daga cikin itatuwa ta jahannama kuma suka ba shi labarin kan cewa ga abinda suke planning cewa za su je su mubaya'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda haka da ya ja ka sai ya je musulunta shi ma musulunta shi sa kaje da an ce Jabir bin Abdullah sai a ce radiyallahu anhu ma yawa bi ma'ana da Allah ya tabbata ga dan da uban saboda haka ya musulunta bayan ya musulunta ya yana cikin wanda suka halarci bai'atul aqbatus saniya din nan yace da daren ne bayan mun dan yi bacci muka tashi cikin tsakiyar dare sulusul akhir na dare muka tawo muna tattakawa za mu tafi inda muka yi alƙawari da manzon Allah san dama muke yi ba masu a ganin a ganmu kuma ba dukkan mu ba kadan kadan ne ake tafiya har sai da muka hadu baki daya inda muka yi asaba a inda muka yarjejeniya za mu aida manzon Allah mun kasance mu 70 ne autu da akhar inda kadara da akwa autu da kadara yace amma a cikin mu 70 akwai mata guda ne akwai sayyida Nusaybatu binti Ka'ab an-Najariya daya daga cikin matayen bani Marwan bin Najjar sannan akwai sayyida Asma'u binti Adin daya daga cikin matayen bani Salima wannan mata ne kuma karfin maza je a cikin mutane su bai din su bi ne kadai mata saboda haka yace muka zo muka hadu muna jiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam can ba a dade ba kadan sai ga annabi ya tawo tare da shi akwai annin sa akwai baffar sa akwai uncle din sa sayyidina al-Abbas bin Abdul Muttalib yace kuma a lokacin shi sayyidina Abbas ba bai musulunta ba yana kan addinin mutanansa amma abinda isa ya tawo saboda yana so ya zo ya halarci abinda dan uwansa zai zo yayi kuma yana so ya zamanto manzon Allah kariya in case idan an zo ya dan ayyudar manzon Allah dan Allah ku arjo mana abu ba fa addinin sai da manzon Allah ba amma saboda jinsu ne dan uwansa ne ba zai yadda a zo a yaudara annabi ba ba zai yadda a zo a cutar da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam mu kuma yau ƴan uwan juna musulmai jini daya muke cikin juna kuma a ban wani shi fa musulmai duk wannan abu fa manzon Allah yana ne za a ji kunya faran tashin kiyama Allah kiya Allah kada ka sa mu ji kunya annabi saboda haka yace wanda ya fara magana Abbas ne ya fara magana da kansa sai ce ya ma'ashar al-Khazraj shi da kansa Ka'ab bin Malik yana cewa Laraba sun kasance suna ga mutanen Yasriba in za su kai su cikin su koi Khazraj wallau ba sa bin mancewa wallau ausin su da Khazraj din su koi Khazraj suke cewa shi sa shi ma koi sai musu hudun buru yace ya ma'ashal Khazraj inna Muhammadan minna hina qad alimtum qad alimtum wa qad mana'anahu min qaumina mimman hum misl ra'ina yace Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga cikin mu yake kamar yadda kuka sani mun dai hana shi yin addinin sa ne da mu da waɗanda suke kan ra'ayi da haka ku sani ba ku samu wannan shi ba wa huwa fi izin fi qaumihi wa man'atun fi baladihi ku sani ba dan babban gida ne manzon Allah na ba ku samu wannan shi ba dan babban gida ne yana cikin madaukakan mutane a cikin jama'a kuma yana cikin kiyayewar garin sa babu wanda zai taɓa wannan shi ka ji ba wato ina karanta wannan abin zuciya tana rawa ina ganin yadda addini ma koma ka duba fa gani wai ana cewa a zamanin annabi ya zata da laraba a jahiliya amma wai wanda da suke zamanin jahiliya su suke san dan uwan su kai da musulunci yazo maka kake kin dan uwan ka musulmi kake din dan uwan ka jininka Allah ya kiyaye saboda haka da ya gama maganar nan sai shugaban su wanda ya ga muku albara'u bin ma'ruf sai ya ce mun ji me kace muna so mu ji abin da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce saboda haka ya rasulullahi fito kai mana magana maji me kake so ka ga mana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya yi musu magana ya kira su zuwa ga addinin musulunci ya kwadaita musu addinin musulunci ya karanta musu wayansu ayoyi na daga cikin alqur'ani sannan annabi ya ce musu ubaiikum ala an tamna'una mimman tamna'una minhu nisa'akum wa abna'akum ina so ku yi ina so mu yi mubaya'a ku yi mun chaffa ni agreement cewa za ku kiyaye da abinda za ku iya kiyaye wata kan mata yanku da ƴaƴanku sai bara'u bin ma'ruf ya tashi tsaye ya rike hannun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace na'am wallazi ba'asaka bil haqi lanamna annaka mimman namna'u minhu uzrana tabbas mun rantse da wanda ya aiko ka da gaskiya zamu kiyaye ka da abinda zamu kiyaye uzrana abinda ake nufi da uzrana jam'i ne na izari amma larabawa ma yafi laraba suna amfani da shi wajen matayen su suna amfani da shi kuma wajen kansu bi ma'ana abinda yasa yayi amfani da uzrana cewa zamu kiyaye ka da abinda zamu kiyaye kanmu da matayen mu baki daya in dai ba za ka amma to ba mai da ta aka ba sannan yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace fa bay'ana rasulullahi kai mana mubay'a fa bay'ina rasulullahi kai mana mubay'a kai cafa da mu fa nanu ahlul hurubi wa ahlul harqa halqa wa rasnau kabiran an kabir yace mu ma abota yaki ne mun iya yaki mu ma abota halqa bi ma'ana waje rumfar da ake sassaka ko ake kera takubba duwanda yake kallon fim din irin su Usman zai ga a kowane gari suna da wajen makerinsu ya ce to mu ma'abota iya kerawa iya kera takubba ne da masu mun gaji wannan abin kabirin ɗan kabirin ba daga manyan mu zuwa wani su manyan namu saboda haka sai manzo Allah sai yana cikin wannan maganar sai aka samu Abu Haitham Tahiyyalu shi ɗaya daga cikin halifi ne na Banu Abdul Ashar wanda suka hada suka yi alliance ne da Banu Abdul Ashar sai ya shiga bakin sai ya ce ni ma bari in ci gaba da magana yace ya rasulullahi ya manzon Allah tsakanin mu da wa'innan larabawa mutanen ka akwai alliance akwai yarjejeniya akwai agreement mun ba kuma ta baka ratu mun je aya ko wanda suka tawo ma daga cikin su domin su zo su nemi laraba su taimake su ko su yi yaƙi yan gonsu yace akwai yarjejeniya tsakanin mu da mutanen ka idan fa muka bi ka yana nufin mun kare wannan yarjejeniyar tsakanin mu amma muna jin tsoro kada mu zo mu yanka yarjejeniyar ka da ka koma bayan ƴan uwanka wane mutum annabi yake ga shi san wani manzo Allah ba rayuwar hadisin yace fata ba sama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi yayi murmushi sai yace balin da mutum wa hadmul hadmi anna minkum wa antum minni wa haribu man harabtu wa usalimu man salamtu sai ce barde balle da mutum duk wanda kuke neman jinin sa duk wanda aka kashe muku na kuke neman ramuwa ni ma zan cakura mawa wa hadimul hadimi duk wanda kuke san kurusa ni ma zan rusa shi ni daga gare ku nake ku daga gare ni kuke kai Allah sarar san kuma cinye wa anan wajen ba shi da masallaci ya ce ana minkum wa antum minni ni daga gare ku nake ku daga gare ni kuke wa haribu man haramtu zan yaki duk wanda kuka yaka wa usalimu man salamtum kuma zan kiyaye duk wanda kuka kiyaye kuka iya kansa
la hawla wala quwwata illa billah
saboda haka da suka ji haka sai bara'u bil ma'ruf ya tashi ya kai taffa ya gaita da manzo Allah ya ce mun sallama sai mutane suka ringa tasowa kowa yana taffa ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wannan kadiyar ta bai'atul aqabah saniya a Imam Ahmad da Ibn Hibban su ma dai su rawaito daga hadisin sayyidina Jabir bin Abdullah yana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi shekara 10 manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi shekara 10 a Makka yana yawo gidaddajin mutane yana kiran su zuwa ga addini idan har kasuwa yake bin su mun je ukaza ko mun je ukaza mun je mun san majinna ko haka zalika idan mausum haji yazo manzon Allah yana bin su har Mina yaje yana kiran sai yana cewa manyu'inuni wa man yasurni hatta uballiga risalata rabbi falahul janna wa zai taimake ni domin in samu in isar da sakon ubangiji na duk wanda ya min haka to ni kuma na mai garanti din aljanna har sayyidina Jabir bin Abdullah yake cewa sai da kai ga mutum takai da matsayin da mutum zai fito daga Yemen ko mutum ya fito daga Mudar ko Misra akwai bambanci Misra din ne ko Mudar din ake nufi kaga Mudar Misra duka kalmomi ɗaya ne dugo ɗaya ne shi yasa aka kasa ganewa wanne ne duk da malamai suke cewa idan aka ce Misra ne to akwai mushkila sosai akan hadisin to amma dai mu faɗi yadda mu baka karanto shi ko a ciki har mutum zai fito daga Yemen ko mutumin da zai fito daga Misra ko daga Mudar idan ya shigo maka kai sai kaga jama'a sun kira shi muna hana ka fa nuhadiruka bi gulami quraish a bakin sa muna hana ka fa da yaron quraisha wannan kanka yadda ka je inda yake saboda Allah duk maganar sa ake ake butuma kai aljanna san shi haka ake kasance mutane daga barin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauki kusan shekara 10 yana haka inji Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu ma yace har Allah ya aika mu al-ansar muna godiya Allah akan haka muka zo muka taimaki annabi muka imani da shi muka gaskata shi sai da ta kai mu kuma a gurin mu mutum ne yake salalowa ya baro ya sirba ya zo maka ya karbi musulunci ya karanta alkur'ani ya koyi musulunci ya koma garinta ɗan uwansa su karbi musulunci da musuluncin sa yace haka muka ringa yi har wata rana muka taru muka ce kai ku zo na nemi tun muka yi tun muka ce wai haka zamu kyale manzon mu sallallahu alaihi wasallam a Makka suna bin sa ko ta ina suna tsoratar da jama'a ta suna wa jama'a ta izaya ana korarsa da gari ana kai shi shinge ba za a siya da gojin su ba ba za a siya musu ba ba za a aura da gojin su ba ba za a aura musu ba da kamata mu yi haka ba yanzu abin da ya kamata kuma tashi sai aka tashi mutum 70 shine wancan aka mace muka aiko mutane 70 lokacin aikin haji suka zo suka yi alƙawari za su aida manzon Allah 12 ga watan Rabi'a 12 ga watan Zulhijja da daddare a Aqaba su zo su cafa a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sallama yace suka taso suka taho da suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka mubaya'a suka ce manzon Allah akan me zamu wannan mubaya'a Annabi sallallahu alaihi wasallam yace abinda za ku yi wannan mubaya'a ba irin ta wannan bane ba to bayi uni ala sami'i wa ta'a wan nishadi wal kasal wa ala nafqati fil yusr wal usr wa ala al amr bil ma'ruf wan nahyi an al munkar wa an taqula ala fil lahi haqqun wa la takhafuna lawmata la'imin wa anta wa ala an tansuruni wa tamnuuna ni idza qaddamtu ilaykum mimma tamnuuna min wa anfusakum wa azwajukum wa abna'ukum yace ina so ku wannan yarjejeniyar wannan mubayar za ku yi min za ku yi min mubaya duk abinda kuka ji nan daga umarni na za ku bi za ku mu baya a cikin lokacin dadi da rashin jin dadi za ku mu za ku za mu ciyar da junan mu a lokacin da muke da shi da lokacin da ba mu da shi za mu yi umarni da kyakkyawan aiki za mu yi hali da mummunan aiki za mu faɗi gaskiya ba za mu ji tsoron zargin mai zargi ba kuma za ku taimake ni idan na baro gari na nazo garin ku za ku kiyaye ni ku yi min difa'i ku kiyaye da abinda za ku yi kiyaye kanku da matayenku da ayyanku da jin haka sai as'ad bin zurara ta wane kenan abokin mus'ab bin umay ibn nago sai as'ad bin zurara ta ya tashi ya riƙe mutane sun to za su mu ci fara mudar sai ta ce buɗe hannun sa haka ya a ruwaidan ya ala ya tsari ku ba a hankali mahallar ruwaida kar mu latuba ina shoke ruwaidan ya ala ya tsari ku ba a hankali ya ku mutanen ya tsari ba ma darabna akbadin ibni illa wa nanu alimna annahu rasulullahi yace ba mu daki sira darra kuma ba face ba mu daki sira darra kuma ba mu annabi mu tafura darra ba face mun sanda manzon Allah ne ba wani sabon abu za ku zo ku mun san manzon Allah ne sai dai ku sani wa inna ikhrajuhu al-yawma mufaraqatul arab al-arab jami'an wa qatl khiyarakum wa ta'adda bikum as-suyufa amma ba ku sani idan kun ce annabi ya taso ya baro garin sa ya zo garin ku kuna yin fito na fito da dukkan arabawa ne kun yadda za a iya kashe dukkan shugabannin ku kun yadda za a fito muku za ku fito na fito za a fito muku da takubba da masu da da makamai fa in antum tusbiruna ala zalik fa ajrukum ala Allah idan za ku iya hakuri akan duk wannan abin da zai biyo baya to ladan ku yana wajen Allah idan kuma kun san ba za ku iya ba fa bayyinu zalika fa huwa wallahi yace ku bayyana mai haka wallahi wannan annabin zai muku zai ne muku uzuri a wajen Allah kawai suka ta suka ce Allah dauke magana annunka mu wannan mubayyad da zamu yi mun yadda akan haka wallahi ba za mu taba karya mu baya mu ga manzon Allah ba wallahi ba mu taba juya mishi baya ba wannan sharadin da ya daura mana mun hau kan wannan sharadin da sharadin ya ce zai ba mu aljanna mu ma mun yadda akan wannan abu suka taso suka yi mu baya sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to abinda nake so ko saman mini ambassadors guda 12 a cikin ku kowanne daga cikin ku kowanne daga cikin guda ɗayan nan zai je ya isar da sako na zuwa ga jama'a su kenan saboda haka aka tafar da ambassador jakadu guda 12 guda 9 daga Hazrat guda 3 daga Ausu suka zo suka yi mubaya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ce suna mubaya an jira hadisin yace sai shedan yayi wani irin da wani irin ƙara da ba a taba jin irin sauti ne ƙara irin wannan ba ya buɗe baki yace ni a halka ta ga mijin zai ce اللهم صل على محمد الفاتح